الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فما دامت تلك بعض آفات اللسان فيجب الحذر منها ويجب علينا أيها الإخوة أن نطهر ألسنتنا منها فنستبدل بها غيرها من مطهرات اللسان فنكثر من تلاوة القرآن الكريم مع التدبر والتفهم لنزداد إيمانا مع إيماننا قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه ولنكثر من ذكر الله تعالى لتسجل أسماؤنا في قافلة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فلنجهد في ترطيب ألسنتنا بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام أثر الصلاة علي فإن الله تعالى وكل بي ملكا عند قبري فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكر وصححه الألباني في الصحيحة وعلينا بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فعلينا أن ننشر الكلمة الطيبة فيما بيننا لأن الكلمة الطيبة صدقة وعلينا أن نقوم بالإصلاح بين الناس لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما يا أيها المسلمين أيوزا مستوناني دنجلي دهتر الهرشي دنجلي دمطلع دهتر كائي جاو ومتوم ko alkhairin da harshe zai iya jawo wa mutum harshe wata gaba ce da ita mutum ke shiga musulunci ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da ita kuma mutum ke fita daga musulunci lokacin da ya furta abinda ya kishiyar haka ko ya kafircewa abinda ya wajaba imani da shi da harshensa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana kashedi dangane da abinda za mu furta da bakinmu lalle mu yi takatsantsan mu tabbatar magana ce ta gaskiya ba magana ce ta barna ba Allah madaukaki yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka bibiyi abinda baka da ilimi kada ka ce na sani alhalin baka sani ba kada ka ce na ji bayan ko baka ji ba kada ka ce na gani alhalin baka gani ba kada ka ce ina nan akai alhalin baka nan akai shine wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada lalle ji da gani da zuciya da mutum ke taskance al'amura da ita na alkhairi ko kishiyar su duk wannan abin tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama da me yawon bakin kai gudana da zikirin Allah da salatin annabi ko da ashariya da yi da mutane da mutuncin su da me harshen kai motsi maganganu na daidai ko maganganu na kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito dan adam zai iya yin zance da kalma daya mirzuwanillahi ta neman yin dan Allah la yalqa laha balan bai bayar da kulawa sa game da wannan kalmar ba bai dauka ta isa komai ba yarfa'uhu Allah biha darajat amma sai ubangiji ya dauka shi darajoji a sanadiyyar wannan kalma وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله دان ادم زي iya furta kalma daya ko jumla daya sentence guda daya na wani zance da zai jawo fushi na Allah na sabawa ubangiji la yalqa biha balan dan adam yana ganin ba komai bane wannan zatan ba komai bane wannan maganar yahwi biha fi jahannam yasurmi cikin wutar jahannama a sanadiyar wannan kalma daya wannan jumlar guda daya wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi kuna sanar da hadisin Abu Dharr hadisin yana da tsawo amma na take ta wajen mahallin shahid ɗinsa daga inda manzon Allah ce da Abu Dharr, Allah ukhbiruka bi milaki zalika kullihi, kana sai in fada ma abinda ya mallaki dukkan alkhairin da na ambata ma a baya, bayan ya ambata masa abwabul khair sai ce ga milaku zalik, abinda duk ya mallaki wancan gaba daya. Abu Dharr yace ba ni labari, sai manzon Allah ce kuffa alayka hada, ka rike wannan, ya nuna masa harshe, kai ta ka tsantsan da wannan, cikin me zaka ce, me zaka fada? Sai Abu Dharr yace wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bi, yanzu zance ma da muke za a kama mu da shi ranar tashin kiyama, za a dole mana zunubi akai dan mun yi zance, za a kama mu dan a bamu lada ko a bamu zunubi kawai dan zance baka hira? Sai manzo Allah ke sakilka ummak, kai tonka daga ka su fahimtar wannan zance, wa hal yakubun nata fil nar ala wujuhihim aw ala manakhihim illa asaidu alsanatihim, yo akwai abin da ke yin wurgi da mutane cikin wuta, fuskar su ta fara konuwa da wuta, ko kalan harshensu ya fara dosanuwa da wuta, in ba girbe-girben harsunansu ba? Ai, abin da yake dawo a yi ma mutum wannan sakamakon shi ne abin da harshe ke furtawa na maganganu da ba su dace ba. Da haka ya ƴan'uwa musulmi, akwai dangin cuta ta harshe, akwai dangin haramun na harshe wanda suke da yawa, mun cika majalisunmu da wuraren hiranmu da wuraren shakatarwarmu da su, a zaune ko a tafe da wuya a samu ɗaya daga cikinmu bai kawo ɗaya daga cikin mafiya fitowar illolin harshe ba wanda zan mana ƙidayarsa yanzu. Abu na farko giba, giba shi ne yi da mutum. Ubangiji ta'ala ce wala yansab ba'dukum ba'da, kar da yanku ya yi da wani. Manzon Allah ya fassara mana cikin hadisin Muslim yace abinda ake nufi da giba, zikruka akaka bima yakra, ka ambaci dan uwanka da abinda baya so, madakarwa na baya nan ka ambace shi sa'ilin da baya nan da abinda inda ya ji ba zai so ba, to kai da shi. Wannan shine ma'auni, shine definition, shine ta'arifi na ghiba, zikruka akaka bima yakra. Sai wani sahabi yace manzo Allah ko da abin nan da na fada laifin sa ne na yi ghiba, na ce dogo kuma dogon ne a halitta, na ce gajere kuma gajeren ne, na ce marowaci a kabi a samare wacin ne marowacin ne, sai manzo Allah ya ce idan abin da ka fada din nan halittar sa ne duk da haka kai ghiba sa, idan ko abin da ka fada ba halittar sa bane ba halayyar sa bane ba, to kai masa buhuta ne wanda ya fi giba muni. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa. Da haka duk lokacin da zan tattauna game da wani, to ya zanto abinda zan faɗa wanda zai so ne ba wanda baya so ba, ko da abin nan nasa ne a halitta ko nasa ne a halayya matukar ba zai so ba, to kar in faɗa bayan baya nan fa sai fa in a gaban idansa ne, in a gaban idansa ne ban yi giban sa ba, amma in yana baya nan to in tabbatar na yi giban sa. Shi ne Allah ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'da, kar tashin ku yi giban sa. Hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud, ummuna Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam take sukar kishiyarta da bata nan, ita ce Safiya, take cewa da ita hasbuka min safiyata kaza wa kaza, ai Safiya kam irin gajen ruwa ce, ka more da mace ba dan gajarta ta ba, ma'ana irin suka da kishiya za ta iya ga da kishiya da uwarta. Da manzon Allah ya ji wannan kalma daga bakin ummuna Aisha, duk da fadin da take da ita a wajensa, sai ce da ita laqad qulti kalimatan law muzijat bi ma'il bahri lam tuzij, wallahi kin fadi wata kalma da za a garwaya ta da ruwan teku da ta gurbata shi gaba daya. Ka duba yawan ruwan teku, manzon Allah ce inda zaki furta wannan kalman a ruwan teku da ta gurbata wannan ruwan teku gaba daya, saboda munin wannan kalmar. Wannan hadisi ne sahihi. Sannan Safiya din kanta bintu Huyay bin Aslam tana da rakumi, wanda in za a yi tafiya matan manzon Allah kowace tana da abin hawanta, to ita raƙumin Safiya sai ya kamu da rashin lafiya kuma za a yi tafiya, to ita kuma Zainab bintu Jahash tana da wani adadi na raƙuma, ba raƙumi ɗaya gare ta ba, kila ta sai waɗansu nata daban. Sai manzon Allah ya ce da ita ki bai wa Safiya aran raƙumi mana, ko ki ba ta guda ɗaya a cikin ranar daki da suke da shi. To an ce ta bai wa kishinta, sai ta ce ko sai tilkal yahudiya, wannan ba yahudiya zan ba raƙumi na ba zan bayar ba. Abinda take nufi da ba yahudiya, Safiya bintu Huyay babanta ba yahudiya ne, to amma kuma ita ai musulma ce, kuma gaskiya da cikin ummatul mu'minin, in ban da kishi menene da tunawa mutum tarihin gidansu, kaga ai ba daidai bane wannan. Lokacin da ta faɗi wannan kalma, sai manzon Allah ya nuna mata fushinsa, ya kaurace mata ko rabon kwana baya yi da ita, har watan Zulhijja ya mutu gaba ɗayansa, Al-Muharram ya mutu gaba ɗayansa, har aka ci waɗansu kwanaki cikin watan Safar kafin manzon Allah ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ita. Dalla dabtar da ita ka ta sake furta wannan karma, wannan sai ke nuna daukan mataki ga dukkan mutumin da ya diba matakin da ya dace da zai iya hana faruwar irin haka, kamar yadda manzon Allah ya ga waɗannan mata na shi. Manzon Allah ke bada labari ga Anas bin Malik dangane da lailatul Isra wal Mi'raj, yace ya ga wuta sai ya ga waɗansu mutane an sa musu farce na tagulla na ƙarfe suna ta yakushin fuskarsu da ƙirjinsu. Allah ce salatan bai yi manzo Allah ce salatan bai mala'ika Jibril, man ha'ula'i ya Jibril, waɗannan wani irin mutane ne, wani irin zafi suka yi a duniya, za a yi musu wannan sakamakon gobe kiyama? Sai mala'ika Jibril ya ce humul ladina ya'kuluna lahumun nas wa yaquluna fi a'radihim, su ne wanda suke jin naman mutane suke shiga cikin mutuncin yan uwansu. Wani bayanin kayi da shi ka zage shi ka ci mutuncinsa ka yi masa kage ka faɗa abin da yake na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba game da shi, wannan shi ne sakamakon mai irin wannan ranar tafin kiyama. Abu na biyu, annimanci shi ne gulma, ka ɗauki zancen wane ka kaiwa wane da nufin haɗa faɗa, ko daga su wane ka kaiwa su wane da nufin haɗa faɗa, ko daga wance ka kaiwa wance, daga mutum ɗaya ne zuwa ɗaya, daga jama'a zuwa jama'a, daga unguwa zuwa unguwa, daga ƙasa zuwa ƙasa, daga wannan shugaba zuwa wancan shugaba, wannan malami zuwa wancan, wancan shugaban jam'iyya zuwa ga wancan. In dai kai wannan da nufin hada husuma tsakanin mutane guda biyu, wannan shine annabimanci. Manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari, yace la yadkhulul jannata namamun, mai annabimanci da gurbin ba zai shiga aljanna ba. A wata riwaya yace la yadkhulul jannata qattatun, mai annabimanci ba zai shiga aljanna ba. Ibn Hajar yace da namam da qattat duk ma'anar su daya, ana nufin magulmaci mace ko namiji. Waɗansu malamai suka ce akwai bambanci, namam shine wanda zai zauna a hira da shi, da ya tashi sai ma zai faɗa, ai kaji abin da aka faɗa da baka. Qattat ko ba da shi ake hiran ba, waɗansu mutane suna gani sai zo yake satan zancen su ya dan karkata kunne dan yaji, da ya ji ya ma zai je ga bai fesa, to wannan shine qattat. Kowanne daga cikin su dai magulmaci ne, ko manzon Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba. Kuna sanar da hadisin Abdullahi dan Abbas, wanda manzon Allah ya wuce waɗansu kaburbura guda biyu ana yi wa waɗanda suke cikin su azaba. Manzon Allah ya ce ba dan wani babban laifi ba a ganin su, su a ganin su ba babban laifi bane ba, wani laifi ne karami. Daya daga cikin su abin da yasa ake masa azaban, kana la yastajiru min al-bawl, ko la yastajiru min bawlihi, baya tsayawa ya kammala fitsari lokacin da yake fitsari, zai tashi yana daga a jikin sa, ba cuta bace sakaci ne da gaggawa nashi, wannan zai jawo mutum azaban kabari. Na biyu daga cikin su, yamshi bainan nas bin namima, yana yawo da gulma tsakankanin mutane. To kaga wannan abu ne dake jawo wa mutum wato ainihin azabar kabari. Abu na uku daga cikin illolin harshe, ya yan uwa, yawan zance, yawan surutu. In dai mutum zancensa yayi yawa, to da wuya gaskiyarsa kuma ta yi yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi, yace la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, imanin dan adam baya mai kuwa har sai zuciyarsa ta zama mai kakka. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, zuciyar mutum ba ta zama mai kakka kan imani din har sai harshensa ya zanzo mai kakke wajen gaskiya. Amma dukkan mutumin da harshensa ya zanto akwai kwana-kwana, to wannan kwana-kwanan zai nasu zuwa ga zuciyarsa. To da zaran ya nasu zuwa ga zuciya, to kenan babu imani cikakke, ya zama gurgun imani, ya zanto imanin da yake dange shi tashi-ba-tashi, baya kai ko ba zai kai labari ba. Sai manzon Allah ya ce wala yadkhulul jannata man la ya'malu jaruhu bawa'ikahu, ba zai shiga aljanna ba duk wanda makwabcinsa bai aminta daga sharrinsa ba. Duk wanda makwabcinka yake jinka a cikin zuciya, ka iya cutarsa, ka iya cin amanarsa, a iya haɗa baki da kai a cikin mutuncinsa. Makwabcinka a unguwa ga gida ga gida, makwabcinka a wurin aiki, makwabcinka a makaranta, duk wanda makwabcinsa bai aminta da shi ba, to ba zai shiga aljanna ba. Haka manzo Allah ya faɗa alaihi salatu wassalam, saboda girman haƙƙin makwabci. Wannan hadisi sahihi ne Imam Ahmad da rawatu shi cikin Musnad. Yana daga cikin illolin harshe, ya ƴan uwa musulmi, duk abin da mutum yake bada labari wannan illa ce ta harshe. Manzo Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi, yace kafabil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami, ya ishi mutum sharri duk abin da yaji ace sai ya bada labari. Da ka ji abu bakinka na karkarwa sai ka faɗa, ko mota ka shiga ta haya, daga taurayi zuwa gadanka, daga gadanka zuwa bata, zuwa gidan Coca-Cola, da ka ji wani labari, Allah Allah kake a saukadanka bada labari dan ka fesa bakinka na karkarwa. To ya isi mutum girman laifi idan ya zanto wannan shi ne ɗabi'arsa, kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin wannan hadisi da Imam Muslim wato ainihin ya rawaito. Yana daga cikin illolin harshe, ya yan uwa, alfasha. Alfasha na nufin zagi, na nufin zancen baka. Alfasha na nufin ƙetare iyakar mutane wajen zance, ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa yati laysal mu'minu bitta'an wala la'an wala al-fahish bazi mu'mini ba mai yawan suka mutane bane ba yadda yawan suka mutane in kaga ya faɗi kalma ta suka kamawa tai to amma idan to wannan shine dabi'a ta kullum wannan ba dabi'ar malami bane ba dabi'ar mu'mini bane sannan wala la'an mu'mini ba mai yawan tsinuwa da Allah tsine bane ba bai mai da wannan a matsayin siffarsa ba wala al-fahish bazi mumuni ba mai alfasha bane baya magana ta alfasha baya magana ta janabar baka da yawan hauragiya da zage zage sannan ya tabbata cikin hadisi lam yakun annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan yana daga cikin mafiya kyawun halayenku wato wanda suka fi alkhairin ku mafiya kyawun halayenku yana daga cikin illolin harshe ya 'yan uwa musulmi yawan jayayya da yawan musu akan harkokin siyasa musu akan harkokin addini musu akan zancen bal musu akan surutai na duniya kullum musu kullum jidali kuma yadda majalisun ku da wurin hiran ku kullum musu to wannan daga cikin illolin harshe manzo Allah ya faɗa ce ana za'imun bi baitin fi ramadil janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan na ba da tabbas na ba da garanti da wani gida a gefen aljanna ga mutumin da ya bar musu ko da yana da gaskiya a cikin musu din balle bane sai kai musu ko kana da gaskiya musu ba a son ya zama shine al-asl a kama waye sai un tare fatujadil billati hiya asl sai kai dayayya cikin abin da ke hanya mai kyau amma zan to shine dabi'ar ka ta kullum wannan ba dabi'ar mu ne wace ba sannan manzon Allah ya ce wa bi baitin fi wasl janna na bada alkawali na bada tabbas ga gida da ke tsakiyar aljanna liman taraka alkaziba ga dukkan wanda ya bar ƙarya wa in kana mazihan ko da ƙarya ce irin ta wasa din nan da wasa wa bi baitin fi a'la aljanna na bada tabbaci ga wani gida da ke kololuwar aljanna daga can sama kaga wanda duk ya fi su liman hasuna qulubuhu ga dukkan wanda dabi'unsa suka yi kyau haka duba ba makareci bane ba mai saba alkawali bane ba mai yaudari bane ba mai cin mutunci bane ba mai ashariya bane ba mai zage zage bane dukkan dabi'u na gari ya tara su wannan gidan sai na tsakiya wato kololuwar aljanna wanda ko ya bar kariya tsakiyar aljanna wanda ya bar musu gabar aljanna dukkanin su da yan aljanna sai dai darajat mutafawita darajojin daban-daban wani ya fi wani da haka ake musu bai da amfani yana daga cikin illolin harshe ya yan uwa kariya manzo Allah ce ko da zunci gaskiya gaskiya tana shirye da mutane zuwa ga albir albir kuma yana shirye da mutane zuwa ga aljanna dan adam ba zai fushi ba yana zance na gaskiya yana kintatar gaskiya har sai an rubuta shi a makiyar rajista ta as-siddiqun ya zanto cewa siddiq ne shi a wurin Allah ku kiyaye ƙarya dan adam ba zai fushi ba yana ƙarya yana kintatar ƙarya har sai an rubuta shi a wata katuwar rajista ta cewa wato ainihin shi kazzab ne a wajen Allah subhanahu wataala manzon Allah ce idan kuna san Allah da manzansa so ku bayar da amana daidai idan an ba ku ku yi gaskiya idan za ku yi zance ku kyautata makwabtakar duk wanda ya zama makwabcin wannan hadisi ne sahihi ƙarya takan zama mummuna idan ta ketare ga magarin mutane ta koma wajen shugabanni ya zanto shugaba zai iya yin ƙarya to wannan ƙaryarsa ta fi sauran ɗaiɗaikun mutane muni cikin addinin musulunci manzon Allah ya ce mutum uku ubangiji ba zai musu magana ba ranar tashin kiyama ba zai tsarkace su ba ba zai dube su ba duba na rahama suna da azaba mai tsanani na farkonsu shaykhun zanin dattijo mazinaci ga mutum da shekaru ya kai 60 har ma ya kai 70 amma mazinaci ne to abin da ya sa zinarsa ta fi matashi shi matashi dama akwai gafi na samartaka da jin ƙarfi a jika amma mutumin da ya kai 70-80 ai ya riga ya yi rauni menene kuma sai ya yi zina to shi yasa zinarsa ta fi muni ta fi illa cikin addinin musulunci ba wai don sauran ba su da illa ba na biyu malikun kaza shugaba makareci sarki makareci shugaba makareci wannan shi ma kowa ya yi ƙarya yana da zunubi amma an fi tsammanin talaka ya yi ƙarya ko ɗaya daga cikin gama garin mutane ya yi ƙarya amma ba mutumin da yake shugaba ba wanda baya jin tsoron kowa don me zai ƙarya to yayin da shugaba ya yi ƙarya to ƙaryarsa ta fi sauran gama garin mutane muni cikin addinin musulunci na uku a'ilun mustakbir talaka mai girman kai idan mutum na da wadata kila ka iya cewa wadata ta sa shi girman kai in yana da ilimi ka iya cewa kila ilimi ne
idan sarauta kai cewa sarauta ce to amma shi wannan baya da kokobo kuma jahili ne baya da ilimi to menene girman kai me zai kafafa da shi shi yasa girman kansa ya fara sauran mutane illa cikin addinin musulunci duk talakan da ya fa ya zanto mai girman kai wannan hadisi ne imamu muslim mai rawaito shi kai kuwa dalilai da dama suna sa mutane kariya daga cikin irin waɗannan dalilai akwai son shugabanci a majalisa da zaran an zo majalisinka an zo daki hiyar so kake kai za a fi saurara to kaga kuma dole ka kawo labari su kuma labarai suna iya karewa na gaskiyar waɗanda ka haddace kana iya mantawa to dole sai ka kirkiro ka ba da labarin mafarkin ƙarya ka yi tafiya wata rana a gari kaza an yi abu kaza na ƙarya sai ta kirkiro ƙarya baiti baiti fasali fasali tafta tafta ta ƙarya dan dai ka ci gaba da rike shugabancin majalisa to wannan sai daga cikin dalilai na biyu wanda ke sanya ta ba da labari ana dariya to kaga wannan shi ma cinyewa ne a wurin gidadawan mutane da waɗanda ba su fahimci addini ba ya zanto kullum ka ba da labari a yi ta dariya to wannan shi ma mutum zai ƙarya hadisi ya tabbatar ga Muawiya ibn Haida manzo Allah ce wailul ladzi yuhaddithu an-nas fa yakzib li yudhhika bihi al-qawm azaba ta tabbata ga wanda yake kirkiro zance dan mutane su yi dariya wailul lahu wailul lahu manzo Allah ce azaba ta tabbata a kan sahaso uku farkon hadisin da kuma karshen hadisin so biyu a farko so daya a karshe so biyu wannan hadisi ne sahihi akwai wanda yake kirkiro ƙarya dan ya hada husuma tsakanin abokanai tsakanin yan uwa tsakanin dangi wanda dukkansa wannan wato ainihin fasadi ne barna ce a ban kasa da haka ya kamata a kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna munin ƙarya koda da wasa ne da wasa mutum yayi ƙarya bai halatta ba har yace man qala li sabiin ta'al ha thumma lam yutihi fa hiya kizba wanda yace da yaro zo ka karba da nufin ya dan yaudaro yaron ya zo gare shi sai ya zo kuma babu abin da zai bai wa yaron to wannan sunan ta ƙarya daga cikin ƙarairayi to ina ga abin da yafi wannan girma da haka ya kamata mu kiyaye har sama manzo Allah ce ku bani tabbas dangane da abu guda shida ni kuma zan ba ku tabbas dangane da aljanna in dai kun bani tabbacin abu shida ni zan ba ku tabbas na aljanna abu na farko lokacin da za ku yi zance ku yi gaskiya usduqu idha haddathtum abu na biyu lokacin da kuka yi alƙawari ku cika awfu idha wa'adtum abu na uku lokacin da aka ba ku amana ku rike wa'addu idha tumintum abu na hudu wafazu furujakum ku tsare farjinku abu na biyar guddu absarakum ku rufe idanunku daga kallon haram abu na shida wakuffu aydiyakum ku kame hannayenku kar ku daki wani kar ku dauki dukiyar wani kar ku yi amfani da hannu wajen cutar da wani ko taimakawa mai cutar da wani ya yan uwa musulmi ƙarya tana ɗaya daga cikin mafi munin abin da dan adam ke yi a baka dan haka ya kamata mu kiyaye waɗannan illoli da suka zo cikin wannan hadisi duk da haka a wani wuri manzon Allah ya bada izinin waɗansu al'amura wanda a zahiri ƙarya ne amma manzon Allah ya ce ba a kirga su a matsayin ƙarya abu na farko wanda zai ƙarya dan ya sulhunta tsakanin mutum guda biyu ka je wurin wanda kace wani ya aiko ka ina ya ce yana jin takaicin yadda ba kuwa magana kwana da kwanaki ba ziyartar juna bayan ko da tare ake ka sake dawowa wajen wani kace wani ne ya aiko ka idan kai haka dan ka sasunta tsakanin mutane wannan ba a kirga shi a matsayin ƙarya na biyu mutumin da zai ƙarya a cikin jihadi a yaki kafirai sun kama ka ana san a duk sirrin ɗan uwanka musulmi su tare da kai aka ce ku nawa ne ka ce ai yawan sojojinmu kaɗai samari tsantsa wanda suke ɗan shekara 20 zuwa 25 30 wanda ba su wuce wannan ba za mu kai 10,000 amma idan har ɗan shekara 40 ne zuwa abin da ya sama da 40 to wannan ne ba zai iya sanin yawan adadin ba bayan kuwa kila ku 700 ne amma ka faɗa haka dan ka jefa tsoro a cikin zuciyar abokanan adawa wannan ɗaya ne daga cikin nasara a yaƙi ka jefawa abokin adawa ka tsoro in yi firgita ya baka rabin nasara kai zaka nemo rabin yanzu shi ya baka kyautar rabi da haka idan mutum ya yi ƙarya a fagen yaƙi ba a kirga shi a matsayin ƙarya abu na uku mutumin da ya yi ƙarya ga matarsa ko ita ta yi ƙarya ga mijinta to waɗannan ababe guda uku malamai sun yi saɓani wadansu suka ce eh sunanta ƙarya amma an halatta ta wadansu suka ce a'a har yanzu bai kamata mu ce mata ƙarya ƙarara ba a'a tauriya ce abinda ake nufi da tauriya sayan magana ko abin da ake nufi jirwaye da kamar wanka wato kai yadda zaka yi ba kai ka bada magana wanda za ta dauki ma'ana biyu ko uku shi wanda ka fadawa yana nufin ɗayar kai kuma kana nufin ɗayar dan dai a zauna lafiya ko dan ka ci nasara a wajen yaki ko dan ka sulhu tsakanin mutane guda biyu ko dan ka dawo hankalin matarka da ta yi fushi ko ke dan ki dawo hankalin mijinki da ya yi fushi amma dai kar mutum ya fito da abin da yake karara wanda lallai baya daukar mata ma'ana sai ƙarya a'a ya abin da ake kira at-tawriya ko kuma al-ma'arid jirwaye da kamar wanka sayan magana. Haka waɗansu malamai suka ce. Dan Imam an-Nawawi ke cewa idan mutum ya yawa matarsa ƙarya ta hanyar bayyana soyayya yana santa, amma sai ya bayyana matsayin soyayyar da bai kai hakan ba a cikin zuciyarsa, wannan babu laifi, tunda akwai asalin so din yanzu ƙari ne kai. Kila su cikin su sun cikin 100 ne, amma ka ce ya kai 80, ka 100 bisa 100 ne ma, ko 15 cikin 100 in akwai wannan al-safi, ka ce haka da nufin dai ka jawo hankalinka, tunda akwai asalin soyayyar to wannan babu laifi. Ko sai suka faɗa maka haka to wannan babu laifi. Ko kuma alƙawarin wani abu wanda yake babu tabbas a cikinsa, ka ce ai wata mai zuwa muna karan samun wani abu, idan dai an samu wani alkhairi insha Allah za ki dara, za ki ji daɗi. To wannan magana ce a jumlance a gudunar da yawa, amma za ta iya jawo hankalinta zuwa gare ka. Imam an-Nawawi ya ce duk wannan babu laifi ire-iren waɗannan, amma mutum ya yi ƙarya kan wani abu wanda ba wannan ba, ya ce yana da wani abu bayan baya da shi, irin yadda masu zuwa neman aure suke cewa yana da kaza bayan baya da shi, ko ita a je neman aurenta ta yi ƙaryar da babu ita ga gidansu, sai ta shiga gidan makwabta, katin gida da katuwar katanga da janareta, idan an yi sallama dan a fito wai a ce daga nan gidan take, ko bayan a ɗaya wancan gidan take dan ƙaramin nan wanda babu fitila. To kaga su ƴan matan suna yin haka, su kuma samari su ma suna aran mota, su yi aran agogo, su yi aran takalmi, duk su je su yi ƙarya. Wannan haramun ne, haramun ne, haramun ne kaulan wahidan. Kada wani ya fake da wannan hadisi wajen halarta wannan. Ya ƴan uwa musulmi, waɗancan illoli na harshe ya zama wajibi mu ne sance su, mu musanya su da waɗanda suke alkhairi ne. Abin da yake alkhairi karatun alqur'ani, manzo Allah ya ce mafificin ku wanda ya karanta alqur'ani ya karanta, manzo Allah ya ce gwani wajen karatun alqur'ani ma as-safaratul kiramil barara, za a tafi shi tare da as-safaratul kiramil barara, manyan mala'iku masu gadan wahayi, masu tsare taskar wahayi, su za a tafi shi da su a ranar tashin kiyama. Amma wanda yake karanta alqur'ani yana tuntube wa yatata'a fihi, yana tuntube cikin karatun alqur'ani, yana ina bai iya sosai ba, qur'anin na masa wahala, to wannan lada biyu gare shi, ga ladan karatun alqur'ani, ga ladan koyo. To ka kowa na da falala, to sai mu musanya waɗancan al'amura marasa kyau, mu kawo ababe masu kyau, su ne karatun alqur'ani, sannan zikirin Allah subhanahu wa ta'ala, mu shiga cikin alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sannan yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ce ku yawaita salati akaina, domin Allah madaukakin sarki ya wakilta mala'ika na musamman akan kabarina, yayin da duk wani ya yi min salati sai wannan mala'ikan ya ce da ni wani dan gidan wani ya yi maka salati. Wannan hadisi ne sahihi, Imam al-Albani ya inganta shi cikin silsilati sahiha. Mu yawaita umarni kyakkyawan aiki hali daga mummuna, dan mu shiga cikin khairar umma, khairar ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Daddadan zance, tunda daddadan zance sadaka ne, sulhunta tsakanin mutane ba bata su ba, zance na gaskiya ba zance na ƙarya ba, adalci ba zalunci ba. Wannan shine abin da ya zama wajibi da zamu raya majalisan mu da daurukan mu da dakunan mu da falon mu da duk inda muke haɗuwa mu tattauna da juna, a samu wani jarumi mai karfin hali wanda idan ya ji an manta sai ya kokarin sanatar da mutane cewa ya jama'a karfa mun dan ratsa hanya, ba ya kamata a dawo daidai. In ma bai faɗi wannan ɗin ba, dan mutanen sun masa kwarjini da dabara da wayo, sai ya kawo wani zancen mai amfani dan a rushe wancan mara amfani da aka shiga cikinsa. Wannan shine wajibin mu a gidajenmu, a majalisan mu. Ubangiji ta Allah ka ba mu ikon tsira daga waɗannan manyan laifuka. Ubangiji ka ba mu ikon tsarkake harsunan mu daga dukkan abin da baka so. Manzonka sallallahu alaihi wasallam baya so. Ubangiji ka ba mu ikon raya harsunan mu da karatun alqur'ani da zikirinka da yawan salati ga manzonka da kadanka da yawan umarni da kyakkyawan aiki da hali daga mummuna. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill shirka wal mushrikin wa damir a'da' ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أجسنا، اللهم أجسنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاة الرحمن.